taron na kwanaki uku yana samun halarci daga bangarorin hada-hadan harkokin kudi da kasuwanci da kuma harkokin tsaro daga babban bankin tarayyar Najeriya da kuma hukumar sa'ido wajen hana safarar buga kwari da kuma safarar makamai da kuma halalta kudaden haramu. Malam Idris Kisa Buhari babban jami'i ne a babban bankin tarayyar Najeriya dake sa'ido wajen hada-hadar kudade domin kaucewa amfani da kudin wajen safarar mugan kwayoyi ko makamai da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa.
Saboda in ka fahimta yanzu a Najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun kasar nan, saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma kudaden mu ana sassace su ana kai su kasashen waje ko wasu wajaje, idan gwamnati ko bankin babban banki na Najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan, karshen kasar nan ba kyau. Saboda haka babban banki na Najeriya Central Bank yana kokari duk inda resources na shi yake yana sa shan fada da wayannan abubuwan.
Saboda yawa dai gwamnatoci da kuma hukumomi na zargin bankuna da taimakawa masu hada-hadar kudade ta hanyoyin da ba su dace ba wajen fitar da kudade ko kuma ajiya. To kowane mataki shugabanni irin wayannan bankuna ke dauka na ganin hakan bai faru ba. Alhaji Bilyaminu Ino ya kasai babban jami'i ne dake sa ido a hada-hadar kudade a bankin Jaiz.
To ka san mu da yake ɗan kasuwa ne, so duk wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karɓa ba, ko da mun riga mun san cewar a'a na haramun ne kuma ya same shi ta wata hanya wadda ba daidai ba, ba za mu ce ba za mu karɓa ba. Za mu karɓi wannan kuɗi, sai dai idan mun karɓi wannan kuɗi to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a yadda sako ko kuma a gaya wa kamar Central Bank of Nigeria ko kuma NFIU domin cewar a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo, so ga kun me shi. So dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wayannan al'amura. So duk lokacin da muka karɓi wannan kuɗi za mu iya yadda wannan abu nan ne.
Wannan dai ba shi ne karon farko ba da cibiyar da ke sa ido akan harkokin safarar kuɗaɗe na ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ke shirya irin wayannan taruka a ƙasashe daban-daban da ke yammacin Afirka. To ko menene fatan ƙungiyar a wannan karon? Mr. Timothy Belaye na cibiyar da ake kira Giba na ƙungiyar ECOWAS.
Muhimmancin wannan taron namu na yau shine mu wayar da kan wayannan masu aiki na bankuna ko na wanda suke kira insurance da kuma wanda suke saida wasu kayayyaki ma kamar masu saida gulagule, masu saida motoci, masu aikin kamar su hotel. Haka yawanci mutane wanda suke hada irin abubuwan da ba mu so suna irin wannan aikin suka kawo tsadar da ba mu so. To wannan ainihin taron shine wayar da kansu wanda suke abin da muke kira terrorism, su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa. In ba kuɗi ba su sayan, ba su yada bam. In ba kuɗi ba a sayan bindiga, kamar a ce bindiga wanda ake kira AK-47 yanzu ainihin shi yanzu akwai tsada, sai da kuɗi ake yin wannan. Wannan taron ainihin shi shine na wayar da kan wayannan mutane su san aikin da za a iya a ana so a samu kuɗin da yake aikin da shi. Ai sai da ruwa kifi ke surviving. In ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu. To masu aikin wannan ta dace su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samu kuɗi, za ka ga cewa aikin da ba su suka kare ba su ya yi.
A sakon da ya aike wajen bude wannan taro dai ministan shari'a kuma Attorney General na Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya jaddada kudurin gwamnatin Najeriya na amfani da hanyoyi na shari'a wajen karbo kudaden da aka sace zuwa kasashen waje, tare kuma da hana amfani da irin wayannan kudade wajen safarin makamai ko kuma sayan muggan kwayoyi da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa a ciki da kuma wajen Najeriya. Babangida Supreme, Murya Amurka daga Lagos.